من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد صدق الله العظيم.
جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجل تقول ياك أن أمر بكين سركي ياك أن تتروم أو أن مسلاتي ما يأبرك نا مسجد أبي طلحة أو أن أبور ما يأبرك تلا زاري ولكم إبا سيدتنا تدكاونا مو الأمر الإشاهي addini muna musulunci wanda dan shi Allah ya halice mu wannan masallaci yana ɗaya daga cikin masallatai wanda ake karantar da addini kuma da gudanar da wa'azi a lokuta musamman jagorancin Sheikh Larabu hafizahullah ta'ala muna fatan masu kula da wannan masallacin Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa ya kuma yi musu jagora ya ƙara musu ikhlasi a ciki wanda ya gina wannan masallacin kuma da wanda suka taimaka masa Allah ya saka musu da alkhairi ya sa su samu abin da ake samu idan an gina masallaci shine ya kasance sadaqatul jariya a gare su. Sarabar da na zo muku da ita shine kamar yadda ku gani a sadarwa abin da za mu tattauna a kai shine مظاهر التوحيد في الحج توحيدي اتكين ايكن حج اذا اكتي توحيدي انتي مسلمتي دمين معنى مسلمتي شيني الاستسلام لله بالتوحيد شيني ميكا وياك ألا بتوحيدي الله سبحانه وتعالى يا مام الأباري كتوا ولقد بعثنا في كل امه رسولا
ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى يكتب حقيقه هم ايكو اتكن قوه الامه دان ايكي منزو كما اذا يزو با ابن دي كيرسو ان اعبدوا الله فاتي ين كيرسو ني كبوتا ما الله واجتنبوا الطاغوت sannan ku nisanci tawutu ay kullu ma yu'budu min dunillah ku nisanci dukkanin wani abun bauta wanda ba Allah ba kenan aikin annabawa shine kira zuwa ga bautar Allah madaukakin sarki bautar nan kuma ta akadaita Allah abota masa shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba tare da an ce Allah yana da da ba ko Allah yana da aboki ko Allah yana da wasu masoya wanda in kai kamun kawa da su za su kai ka a wajen sa a wa'inda Allah ya tura su kasance tsakanin mu da shi su ne annabawa idan muka bi su annabawan to mun bi Allah madaukakin sarki wa in tuti'uhu tahtaru kamar yadda Allah yake cewa idan kuka yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya kuka bi sa to za ku shiryu ko kuma ma kun shiryu domin shi yana umarnin ku ne da abin da manzo yake umarni da shi da haka mafi girman abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine tauhidi kira zuwa ga kadaita Allah da bauta dalilin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwashi shekara goma ba abin da yake kira kawai a bauta ma Allah an ya'budullaha washtanibu tawut ku bauta ma Allah a kadaita Allah da bauta kada ku yarda da wani ba Allah ba ya kasance Allah shi kadai ne kuka yarda a matsayin ubangiji a matsayin abun bauta wanda Allah ya shekara 10 yana kira kawai a bisa kan tauhidi sai daga baya aka fallanta sauran ibadu aka fallanta sallah, aka fallanta zakka, aka zuwa aka fallanta azumi. Bayan azumi, ibada ta karshe daga cikin ibadun da aka dora na arkanul Islam kinan al-khamsa shine aikin haji. Shi yasa malamai suke cewa ghayatul tauhid tarsihi ghayatul hajji tarsihi tauhid. Ghayatul hajji tarsihi tauhid. Shi dama haji an dora sani dan saboda yazo ya kara gina tauhidi, ya kara zaunar da tauhidi. Shi yasa ya kasance na karshe. Kenan idan muka lura a cikin arkanul Islam kina al-khamsa, haji shine na karshe. A wajen zanuwa, hatta a wajen farlantawa ma shi ne na ƙarshe. Domin ya tabbata aikin hajji an farlanta sa lokacin hijira tana da shekara tara. Dalilin faɗin Allah Maɗaukakin Sarki, walillahi alal nasi.
Walillahi alal nasi hibbul baiti man istata'a ilayhi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin.
Jazakumullahu khairan. Allah subhanahu wa ta'ala yace walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Allah ya dora dole akan mutane in sun samu dama su je su yi haji, su zo su ziyarci ɗakin sa. Sai yace ga wanda ya samu dama, sai yace wa man kafara, wanda ya kafurci yaki bayan ya samu dama ya ji, fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. To Allah Maɗaukakin Sarki ya wadatu game da halittu, idan kai baka je ba za a samu wanda za su tafiya. Da haka kine ba masu girma, haji ita ce ibada ta ƙarshe daga cikin arkanul Islam al-khamsa kinan da aka dora a matsayin wajibi. Amma tun kafin a dora su a matsayin wajibi, a lokacin jahiliya ma ana aikin haji. Domin asalin fara aikin haji ya fara ne tun a lokacin Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari, wa idh bawwa'na
li ibrahima madanal bayti alla tushrik bi shay'in wa tahhir bayti lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'a sujud wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min fatinafi.
Jazakumullahu khairan. Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya so ta da ginin Kaaba, domin mafi yawancin ruwayoyi sun tabbatar da Annabi Ibrahim ba shi ne farkon wanda ya fara gina Kaaba ba. Malamai sun rabu biyu game da wanda suka fara gina Kaaba. Wasu malamai suka ce Annabi Adam shi ya fara gina Kaaba, wasu kuma suka ce mala'iku su suka fara gina Kaaba. To a lokacin Annabi Nuhu da Allah Maɗaukakin Sarki ya shahe duniya, aka yi ruwan sama wanda suka tarwatsa komi na duniya, in ba mutanen nan da aka silatar ba a cikin jirgin ruwa, sai kasance hatta ginin Kaaba na sama shi ma ya tahi, amma asalin foundation kin yana nan. To wannan ginin ba a tada ta ba sai lokacin Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah Maɗaukakin Sarki ya ce wa idh bawwa'na li ibrahima makanal bayt. A lokacin da muka nuna ma Annabi Ibrahim, bawwa'na ay bayyana, wa idh bayyana li ibrahim makanal bayt, muka nuna ma Annabi Ibrahim ga inda Kaaba asalin ta take, ga inda ɗakin yake, ka zo ka tada ginar. Kenan shi Annabi Ibrahim tada ginar ne yayi, asalin wanda suka yi ginar su ne mala'iku. Domin kamar da ya tabbata a tarihi, gida na farko da aka fara yi a duniya shine ɗakin Kaaba. Allah rabba kana da ayahu inna awwala baitin wudi'a lin-nas,
inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladhi bi Makkah mubaraka alladhi bi Makkah mubaraka wa hudan lil-muttaqin.
Na'am, jazakumullahu khairan. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana farkon gida da aka fara horawa a ban kasa ita ce Kaaba. Ita ce aka fara yi. Amma a sama farkon gidan da aka fara yi shine Baitul Ma'mur. Kenan sai kasance a sama farkon gida Baitul Ma'mur, a ƙasa farkon gida da aka yi shine mi, shine gida na Kaaba. Kenan lokacin da wannan gidan ya rushe dalilin ruwan tufani da aka yi a zamanin Annabi Nuh, sai Allah Maɗaukakin Sarki ya nuna ma Annabi Ibrahim ga inda ɗakin yake, da shi da ɗansa Isma'il suka zo suka tada wannan ginin na Kaaba. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت سألنا يتي ألا تشرك بي شيئا لا تشرك بي شيئا من كان وانا دينا ني دان كدا أحد أمود وقوم يأتيه إبادة معنا وانا داكن بزاء شركة أتيك إبادة ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود sannan ka tsarkake wannan gidan ga wanda za su zo su yi tawafi da kuma wanda za su zo su yi qiyamul layli da kuma wanda za su zo su yi sujada a cikin wannan wuri kenan kun ga ma Allah madaukakin sarki kansa da ya tada ginin na Ka'aba da ya umurni a tada ginin Ka'aba sai da ya ƙara nuna wa Allah tushrik bi shay'a kenan sai ya nuna ashe Ka'abar ma da aka kawo ta dan ta nuna mana cewa babu wanda ya dace a bauta ma sai Allah dakin Ka'aba Allah ya kawo sa ne dan ya nuna muna wata alama da take nuna akwai Allah madaukakin sarki domin hankali yana cewa al-akhiratu tadullu ala al-mu'akhir wal-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir idan kaga alama to akwai wanda yayi ta idan kaga sawu kaga sawu na raƙumi to ka san me ya wuce raƙumi ya wuce kaga sawu na mutum to ka san me ya wuce mutum ya wuce sawu ba shi zai yin kansa ba haka kaga wani gida a cikin daji to ka san wannan gida akwai mi akwai mai shi akwai wanda yayi sa to ita kuma Ka'aba waye yi ta Ka'aba tawace ce kenan tawace ce kenan ta Allah madaukakin sarki ke kenan Ka'aba ita kanta tana nuna mana da tabbas akwai Allah madaukakin sarki do you exist Allah exist domin ba ta yi wa a samu abu a rasa wanda yayi sa ko kuma a ce babu mai shi kenan tabbas akwai mai shi kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ma annabi Ibrahim ya tara daki da Ka'aba haka aka ci gaba da aikin haji tun a lokacin annabi Ibrahim da annabi Isma'il alaihi salatu wassalam har aka zo a lokacin da addini ya lalace jahilai suka kasance suna kawo gumaka a cikin Ka'aba suna abinda suke so suna tawafi tsirara suna yanka dabbobi a ciki suna kiran wani wanda ba Allah ba har a wannan lokacin Allah madaukakin sai ya sarki ya turo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma yazo annabi Muhammad da yazo yayi ta yaki Allah bai ba sa iko ba ya ruso kuma akan da suke a cikin wannan Ka'aban sai da aka yi fatu Makka a wannan lokacin ne Allah madaukakin sarki ya manzo Allah galaba akan Makka da masallaci na Ka'aba manzo Allah ya kasance shi ke mulkin Ka'aba duk gumakan da suke a ciki aka hudu su aka roshe su wa kul jaa al-haq wa zahaqa al-batil
kul jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa
jazakumullahu khairan manzo Allah yana roshe gumaka yana wa kul jaa al-haq wa zahaqa al-batil gaskiya ta zo ƙarya ta tarwatsi innal batila kana zahuqa dama ita ƙarya abur tarwatsi wace abur lalace wace a wannan lokacin aka tsarki dakin Ka'aba amma har yanzu matsala ba ta kawo ba domin akwai jahilai suna zakkuwa suna yin tawafi babu gumakan amma jahilai suna zuwa to lokacin da aka farlanta aikin hajji hijira tana da shekara 9 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai je aikin hajjin ba sai ya tura Abubakar radiyallahu anhu ya yi jagora ya zama to shi ne amirul hajj ya jagoranci musulmai aka je aikin hajji a wajen aikin hajji a wannan shekarar manzo Allah ya umurci Abubakar kai shela Allah ya tufa bil baiti uriyanan wa Allah ya hujja ba'da al-ami mushrikun manzo Allah ya ce kace musu kada wanda ya sake yin tawafi zindir domin su a lokacin su dan kusan da jahilci idan dai an ce mutum jahili ne komai yana iya yi su hatta tawafi ma suna yi a zindir maza da mata a zo zindir ana tawafi ana tawafi dan saboda jahilci manzo Allah a wannan shekarar ce kada wanda ya sake yin tawafi ba mu kaya sannan kuma daga yau ma kahuri mushriki ba zai ƙara zuwa a wajen Ka'aba ba daga wannan lokacin Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasu
ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasu fala yaqrabul masjida al harama ba'da 'amihim hadha
jazakumullahu khairan
wa in qiftum 'aylatan fasawfa yughnikum Allah min fadlihi in sha inna Allah 'alimun hakim
جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قنوا كإيمان إنما المشركون نجس مشركين نجسا أما أنا نهي النجاسة المعنوية لن نجاسة الحسية يمي أكوي كاهرين دا يا ماهيكا سبتا أنا يا نجوكو أنا من سوك أزان تاني دن سبودا با الله سكي بوتا بابا سوك أزان تاني دن سبودا سريكي وان دا الله يهوكم تاباسي وزاري دا تيسكي إنسوني باسو ويكي وان أبن دي كما دعاكا الله يتي نجاسة نكتا سكارا زوا مسلاة حرمي أولا شكرا أكا هنا ما مشركي كوكو دا baya shiga Ka'aba hatta wannan zancen da nake muku duk lalacewa shugabannin Saudiya musu isa su bar wani mushriki ko kafiri ya shiga Abaka domin Allah madaukakin sarki shi ke sare da ni shi ke sare da gidansa ko da sun shiga a Makka harami dai wannan ba su shige shi ba domin akwai Makka akwai harami akwai inda za a ce maka Makka ne amma kuma ba harami bane domin shi harami wuri ne wanda ke killatacce sananne sai kana ciki za a ce maka kana cikin harami dan haka yana ɗaya daga cikin abin da zai nuna muna alaƙar hajji da tauhidi kasancewar kaburi ma ba ya da damar ya kusanci inda ake hajji balantana ma har ya yi aikin hajji kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan shekarar yasa aka hana duk wanda ba musulmi ba mushriki ya je a wajen ɗakin Ka'aba aka tsarkake Ka'aba ya kasance Ka'aba in ba mai tauhidi ba wanda yake zuwa a wurinta sai shekara ta 10 annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je a baiki da suna Makka ya yi aikin hajji wanda ake cewa hajjatul wada shine hajji na bankwana kuma shine hajji na farko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hajjin farko shine hajji na ƙarshe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ana nihin tun lokacin da aka fallanta aikin hajji dan uwa masu girma da farko muna da buƙatar mu san me ake cewa aikin hajji الحج لغة هو القصر إذا أكت حج دلارة أنا مهم تنكار كونه هات اليوم وني أبو أما أشرع شريعة إذا أكت الحج شيني قصد بيت الله الحرام كتنكار لكن الله نحرم كجيوجا كعبة في زمن مخصوص لأعمال مخصوصة a wani lokaci sananne dan wasu ayyuka sananne an ga yadda kyau to wannan sane shi wannan sai an meke da suna sai an shiga a cikin bayani sannan za a fita bayanin su yanzu kenan sai mu zo ga mu zano ayyukan da ake yi aikin haji musamman manyan ayyuka na aikin haji arkan wanda su wannan dole sai mun kawo su sai wajibat ma ta yassara a cikin su mu kawo kowanne aiki daga cikin ayyukan hajji in muka kawo sai mu duba tauhidin da wannan aikin ya kunsa idan ka dauki aikin hajji yana da rukunai guda hudu me ake ce ma rukunai sune ginshikan aikin hajji wanda in babu ɗaya daga cikin su to aikin hajji babu shi kwata-kwata na farko shine al-ihram shine ihrami me ake ce ma ihrami shine daukan niyyar aikin hajji kamar yadda sallah sai ka dauki niyya azumi sai ka dauki niyya innamal a'malu binniyati to shi aikin haji niyyar sai ita take cewa al-ihram wannan ihrami ya kamshi abubuwa kamar haka na farko ba ko idan ake daukar niyya aikin haji ba akwai wannan da ake cewa mawaqit idan ka zo a wannan wuri inda zaka dau niyyar aikin haji kana da buƙatar kai wanka bayan kai wanka kana buƙatar ka sa ihrami wannan kayan farare da ake sawa masu kama da likafali idan ka sanya su kana da buƙatar kai raka'a guda biyu idan kai raka'a guda biyu kana da buƙatar ka hau abun hawanka in mota ce ka hau motar ka fuskanci alƙibla ka yi bismillah ta hawan ta shiga mota ko ta hawan dabba a wannan lokacin sai ka yi niyya ka ce labbaika allahumma hajjan misali na dau niyyar yin aikin hajji wannan fadin kawai da kai labbaika allahumma hajjan na dau niyyar aikin hajji wannan kalma ce mai tsada wadda take nuna gwalagwali na tauhidi a ciki ma'anar labbaika allahumma shine
na karba maka ya Allah da niyyar yin aikin haji kinan lokacin da kake ka karba ma Allah kinan ka tabbatar da wani ne Allah ka tabbatar da ubangiji shine Allah kuma a lokacin kana tahqiqul ubudiyya kana tabbatar da bauta ga Allah ba lokacin sarki kinan ya Allah na karba maka dan kai zan yi wannan aikin ba dan a ce mini alhaji ba ba dai in sa haƙura ba in zo ina hira ina dariya ana ce mini hajiya wannan ba dan shi nayi ba ya Allah nayi ne dan kai la riya'an wala sum'atan ba dan riya ba ko kuma dan aji kin wannan shine tantagariyar tauhidin da ke da bai a cikin ihrami lokacin da ka kulle ihrami babu abun da zaka fadi face abun da ake ce ba talbiya a wani hadisi ma ana ce mata tauhid kalimatul tauhid labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata la sharika wan ni'mata wal mulk laka la sharika laka labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka wannan shi ake ce ma talbiya shi ake ce ma labbaik to mu zo a cikin bayanin wannan labbaika kin mu shi gwalagwalan da ta kumsa na ni ta kumsa na tauhidi idan ka ce labbaika allahumma labbaika ai istajabtu laka allahu istajabtu laka allah ya allah na karba kiran da kai mini domin kamar yadda Hausa ke cewa shi haji kira ne haka ne haji kira ne domin Allah ma mu yace a ayat da Allah makarta wa azin
wa azin fil nas bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq
jazakumullahu khairan bayan annabi Ibrahim ya kare ginin Ka'aba Allah yace ma annabi Ibrahim wa azin fil nas bil hajj kai shela a cikin mutane da haji ka kira mutane zuwa su zo wajen aikin haji kina lokacin da annabi Ibrahim ya kira in dai kana daga cikin wanda suka yi suka karbi kira kuma dama kowa sai ya jiya domin a lokacin Allah madaukakin sarki ya siffanta tsafar duk halittun da za a harita a wannan lokacin wanda suka so sun karba wanda ba su karba ba kuma ba su so ba kenan to in dai kana daga cikin wanda suka karba a cikin kaddararka to da yardan Allah madaukakin sarki sai ka je a wajen aikin haji to shi yasa lokacin da kace labbaika ya Allah na karbi kiranka domin kai ka turo annabi Ibrahim yayi ne yayi kira akan cewa a zo aka maka ziyara a ɗakin ka na karbi kiranka ya Allah na zo a wajen aikin haji shine labbaika la sharika lak na karba maka ya Allah baka da abokin tarayya in ma akwai wani wanda ake bauta ma to bai cancanta ba kai ne ka cancanta a bauta ma shine labbaika la sharika lak baka da abokin tarayya a wajen ni a wajen mulkinka baka da abokin tarayya a wajen ibada baka da abokin tarayya a wajen jujjuya al'amura baka da abokin tarayya a wajen halittun halittar mutane da abun da ya kamata haka shine labbaika la sharika lak sai ka ce innal hamda wan ni'mata laka ya Allah lallai yabo da godiya naka ne da ni'ima duka naka ne innal hamda wan ni'mata laka wal mulk da mulki shi ma naka ne kinan ka zama wasu ne abubuwa guda uku wanda kace tun na Allah ne na farko shi ne godiya wa ake gode ma farkon wanda ake gode ma to ni'ima da ka samu shi ne Allah barkatun sarki kinan Allah godiya gare ka take sannan ni'ima duk ni'imar da nake wama da duk ni'imar da nake jin dadin ta ya Allah kai kai mini ita akwai wanda zai yi kin ga ni'imar da Allah yake masa Allah ma da kansa ya ce babu iya ko Allah ne Allah ya ce
wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha
da za ku ce ku kin ga ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya kididdige su ba ni'imomin da Allah ya muku suna da yawa ni'ima ta iskan da muke shakawa ni'ima ta abincin da muke ci ni'ima ta kayan da muke sawa ni'ima ta lahiyar da muke fama da ita ni'ima ta ganin da muke yi ni'ima ta kawawan da muke takawa ni'ima ta hannuwan da muke da ni'ima ta ni'imomi wanda ba su kilguwa to kana cewa ya Allah ni'imar da nake jin daɗi da ita ta kace wal mulk haka shi ma mulki naka ne idan kace mulki na Allah ne kana nufin duniya gaba ɗaya Allah yake juya ta kana nuhin kai ma kanka da kanka rayuwarka Allah ne mallakarka. Shi yasa a duk lokacin da wani abu ka rasa sa wanda kake so sai ka ce ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi miqdar. Kai ki da dawo kai ka aiye shi amma dan ya mutu dan kai imani da Allah sai ka ce inna lillahi ma akhadha, dama na Allah ne abun da ya dauka, walahu ma a'ta dan ga ku yana iya doki abun da ya baya. Kenan lokacin da kace ka zaro mulki a wannan wurin kana muhim mallakar komai naka da na duniya da na komai na Allah madaukakin sarki ne. Kenan wannan ita ake cewa talbiya, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Sai ka ƙara tauhidi kace har yanzu dai baka da abokin tarayya. Wannan kun shi da kalmar take da tsada ta kunshi tauhidi mai ƙarfi a ciki. Shi yasa ma ake ce mata at-tauhid ita kanta, domin Jabir a cikin siffar Hajji da yake bada labari sai ce fa ahalla bit-tauhidi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauniyar aikin Hajji da tauhidi da tarbiya. To za ku gani aikin Hajji sai ka ce ma babu abin da kake ji idan ka ji in ba labbaika nan ba, dan kalma ce ta tauhidi. Za ka yi ta maimaita wannan kalmar sai ka je a Makka, sai ka je Amin, sai ka je a harami a masallacin Allah madaukakin sarki. Za ka yi ta talbiya ka yi ta maimaita ta, ba za ka katse ba sai ka zo bakin masallaci ka yi addu'a ka shiga masallaci. Za ka ci gaba da yi ba za ka katse ba har sai ka tsinkari Ka'aba, a wannan lokacin talbiya za ta katse sai ka shiga a cikin muqaddimatu tawaf, abinda ake cewa tawafi kenan, ka shiga a cikin rukuni na biyu na daga cikin rukunan aikin Hajji. Mun ga kenan rukuni na farko ihrami da tauhidin da ya kumsa, yanzu sai rukuni na biyu shi ne at-tawafu tawafi. Tawafi yana ɗaya daga cikin ibadu wanda a duniya babu wanda ake masu in ba Allah madaukakin sarki ba. Tawafi yana daga cikin ibadar da ba ko ina ake yin ta ba in ba masallacin harami ba. Wannan shi yasa malamai suka ce idan ka je ka a Ka'aba da yawan nafila da yawan tawafi wani ya kamata ka yawaita, sai suka ce abin da yake dacewa ka yawaita shi ne yawan tawafi, domin shi da ka baro Ka'aba shi kenan ba ka da damar ka yi sa. Amma sallah ba ko ina kake kana iya ka yi ta, ko a kan gadonka kake kana iya ka yi ta, amma tawafi ba sai ka baro ƙasarku, sai ka baro garinku, sai ka baro gidanku ka zo a masallaci, a masallacin ma sai a wani wuri sannan ka yi sa. Shi yasa tawafi yake da tsada kuma yake da daraja a wajen Allah madaukakin sarki, ya kasance ɗaya daga cikin rukunai na aikin Hajji. To tawafi daga cikin manya-manyan tauhidin da ke da kwai a cikin tawafi, lokacin da kake tawafin nan ka gani akwai sassaka da za ka yi, sauri-sauri da za ka yi, akwai tahiyya da za ka yi. Kuma lokacin da kake tawafin nan sai ka bayyana damtsanka a waje, dukkanin waɗannan abubuwan da kake yi kana yi ne ba wai don ganin dama ba ne, don me yasa kake yi, don me yasa kake yi, dan Allah ya umarce ka kake yi. Kenan lokacin da kake wannan ka annaka tuhaqqiqul ubudiyyata lillahi ta'ala, ka annaka tamtathilu li awamirillahi ta'ala, kaman kana ma Allah biyayya ne biyayya ta idohi, kaman kana ƙara tabbatar da fa'in Allah madaukakin sarki. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu
wa rasuluhu, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina.
Jazakumullahu khairan. Idan kana waɗannan abubuwan kanan kana fassara wannan ayar ce ta Allah madaukakin sarki, idan Allah da manzo suka hukunta al'amari, aikin musulmi baya da wani zabi, kawai zai yi ne kai tsaye, ya san hikima ko bai sani ba. Za ka zo ka yi wannan tawafin kana bayyana kafaɗarka, kana sauri-sauri, kuma juyawar da za ka yi ba wai adadin da ka ga dama ba, adadin da aka ƙayyade ma, kaman ana koya maka ne addini mashi dama ba da ra'ayi ake yin sa ba. Addini ana yin sa ne da yanda Allah ya ce a yi, yanda manzo ya ce a yi. kamar ana goya maka rayuwarka ba ba kai ka halicce ta ba wanda ya halicci rayuwar nan taka shine ya kamata ya nuna maka ga abin da ya kamata kai lokacin da kake tawafi kenan idan kana tawafi daga cikin addu'o'in da ake a wajen tawafi akwai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مبارك كاشي سن مفسر وان دوني اتما اكوين غلا ولين التوحيد اتشو وان الدعاء دك تكي ابوين دك تكي طوافي كنا الوقت تن دك كاري طوافي زاك زوغا اكوين ابونا كي شمارك اعتني طواف ركو دي بدا بيو دا طوافي سكانين كوان دي طوافي دا زاكي اكوين ركو دي بدا بيو دا زاكي rakoyin nan guda biyu da zaka yi ba kowace sura bace in ka ga dama zaka karanta surar da aka hiso ka karanta ko da yake ba dole bane surar da aka hiso ka karanta shine suratul ikhlas da suratul kafirun qul huwallahu da qul ya ayyuhal kafirun wanda kuma wannan surorin guda biyu idan ka hada su to ka hada tauhidi gaba dayansa مدوكي سورة الإخلاص أنا تيمتا لا
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
جزاكم الله خيرا إذا كنت تقول هو الله أحد تكرنت توحيد ما قبا أيانسا بمن قل هو الله أحد manzo Allah ya sifanta da cewa ita ce rubu'ul Qur'an ko thuluthul Qur'an a wata riwaya dai cikin uku al-Qur'ani dan me yasa ta kasance dai cikin uku al-Qur'ani domin ta kunshi tauhidi shi kuma al-Qur'ani ilimi guda uku kamar da Imam Ibn al-Arabi yake cewa ulumul Qur'ani thalathatun ahkam at-tauhid wa ahkam wa tadhkir in ka raba Qur'ani gida uku to yana in ka raba Qur'ani gaba ɗaya sai abuwa guda uku yake bayani na farko tauhidi na biyu hukunce hukunce na uku shine tunatarwa take so shi da abin da shahi labarai na mutanen da suka gabata in ka raba Qur'ani guda uku haka yake to kun gani rabi na farko shine tauhidi wanda ita ce suratul ikhlas kun huwa Allah take mi take karantarwa kana tabbatar da cewa Allah shi kadai ne baya da bai ayyuha ba ba a aihe sa ba sannan ba yadda wanda yake da kama da shi ko yake kusa da shi ko yake ware shi ko yake tamkar sa idan ka zo kuma ka karanta suratul kafirun wanda kuma a cikin ta bara'atun ce mina shirki wa ahlihi kana baran baran ne da masu shirka da shirka da ma'abutan shirka kinan a cikin tawafi mujin walawalan da ke da kai na miki da suna na tauhidi na Allah barkatun sarki idan muka zo a rukuni na uku na aikin haji shine as-sa'yu baina safa wal marwa shine kai kawo tsakanin safa da marwa Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin as-safa da marwa a al-qur'ani wanda shi kan shi ma safa da marwa kin idan zaka je duwa su ne guda biyu wanda da ka tinkare su abunda zaka faɗi shine inna safa wal marwa
inna safa wal marwa min sha'a'illah
na
faman hajja al baita a'tamara fala tunaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khayran fa inna allaha shakirun alim
jazakum allah khayran kana tinkara dufin safa da marwa wannan ayat kake faɗi inna safa wal marwa min sha'a'illah lalle safa da marwa min sha'a'illah ay min ma'alimid din suna ɗaya daga cikin manyan manyan alamomi na addini daga cikin manyan manyan ayyuka wanda ake yi a wajen aikin haji safa da marwa suna da tarihi wanda tarihin su shine lokacin da ya kasance an samu rashin jituwa tsakanin matan annabi Ibrahim annabi Ibrahim guda biyu Sara da Hawwa wanda meke da suna Sara da Hajara wanda ita asalin ta Hajara baiwa ce da aka yi kyautar ta ga Sara to ita ma a tarihin ta ya tabbata diyar sarkin Misra ce aka juye aka maida ta baiwa to da ta same ta sarake ita ma an mata kyautar ta to tana son annabi ibrahim kuma ta ga ita bata aihu ba sai ta ce masa to ga wannan baiwar ta wa zan baka ita ka aure ta yalla mai yiwa Allah ya azurta ku da haka ko akai annabi ibrahim ya aure hajara hajara ta zo ta samu juna biyu har ta aihi jariri isma'il aka sanya masa suna isma'il to kun san al'amarin ku na mata ita ta ce wa ta yarda a yi dan ma a samu karuwa amma yanzu an samu karuwar kuma yanzu dan ya fara so ne mata ita an gane da kyau shi dan yana so ya shiga a tsakanin su har ma ana iya ai abun da ma la yuhbaru ubbahu abun da ba a meke da suna kyawarsa ba zai yi karshe ba sai Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi ibrahim da ya raba tsakaninsu ya ɗauki sara ya je da ita a wani wuri da zai umarce sa Allah maɗaukakin sarki ya ba annabi ibrahim wannan umarnin ya bi wannan umarnin ya ɗauki sara ya tafi da ita suna tahiya duk in sun biyo a wuri wanda yake da hadama da ruwa sai ta ce nan ne za mu tsaya sai ya ce mata a'a a wuce wuri wanda yake da ruwa da hadama nan ne za mu tsaya sai ta ce a'a har sai da suka je a inda babu ruwa sai duwatsu ya ce to a nan ne za mu tsaya sai ta mamaki mu wuce ke wurare wanda suke da ruwa ruba a ce mu tsaya ba sai nan za mu tsaya yana kuma aje su a cikin kware sai ya juya zai tafi ta ce ina za ka ga kai ka bar mu ya yi shiru dai bai ce mata komi ba da ƙarshe da ita ce Allahu amaraka bi hada Allah ne ya umarce ka da wannan sai ce eh ya ce mata na'am sai ta ce idan lan yuzila to tun da dai Allah ne ya umarce ka ba zai taba kaskantar da mu ba zai kawo mu dauki zai kula da mu annabi ibrahim ya ce tana nan ruwan da aka kawo ta da shi da guzuri ya kare tana neman ruwa ya za ta yi yaro na ta kuka sai ta aje yaro a cikin kwara sai ga wasu duwatsu guda biyu a gabanta sai ta je ta hau dutsen safa da gudu ta hau can tsororin ƙororuwarsa ta diba ta ga babu kowa ta gangaro ta je ta hau akan marwa shi ma dutse ne mai tsawo ta je har can ƙororuwarsa ta diba ba ta ga kowa ba ta ƙara komowa har sai da ta yi kai kawo a tsakaninsu guda nawa guda bakwai tana dibi na za ta samu ruwa ba ta ga kowa ba tana komowa ashe lokacin da annabi isma'il yake kukan nan ya irin abun da jariri yake na mummurza ƙawawu inda yake mummurza ƙawawu tana zuwa sai ta isko ruwa sun kullo ruwan sun kullo suna yi sama-sama sai ta fara tana kwanta da suna zam-zam-zam-zam-zam-zam mana kada ku tai nesa tana tattare su a wannan lokacin sai ruwan suka bar dullowa ne za su riƙa yi sama kamar yadda kaga iskiyar ruwa sai ya kasance sun zamna a wuri guda amma ana ɗiban su ba za su rage ba haka suke wannan shi ne tarihin zamzam wancan kuma kaika wanda ta yi shi ne tarihin me shi ne tarihin safa da marwa kenan wannan ibada da ake ta kaikawo tsakanin safa da marwa lokacin da kake yin ta sai ka tuna da tarihin hajara alaihis salam wani tarihi wani darasi ne kuma za mu samu a cikin tarihin ta wannan kaika wanda ta rika yi shi ne athiqatu billah shi ne yarda da Allah maɗaukakin sarki hajara da kanta ta ce in dai Allah ne ya umurta a bar mu a wannan wuri inda babu ruwa to ba zai taba kuntata muna ba zai taba cutar da mu ba zai kawo da ɗauki da ta yi imani da wannan sai Allah maɗaukakin sarki kuma ya kawo mata ne ya kawo mata ɗauki amman yujibul mudarra idza da'a
amman yujibul mudarra idza da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard
na'am
ailahum ma'allah
kalla
ailahum ma'allah
kalla
qalilan ma tadhakkarun
jazakumullahu khairan amman yujibul da ta'a wurin shi fuso wane ne yake yaye ba wanda yake cikin matsala wanda yake kunkunci damuwa wa yake yaye masa amsa shi ne wa ku bani amsa Allah idan kai imani da Allah to zaka ga duk kuncin da ka shiga Allah ya kama ka dau ya kama ka dauki kinan wannan tarihin na Hajara lokacin da kake kai kawo akan Safa da Marwa yana karantar da mu as-siqatu billah at-tawakkul billahi ta'ala ma'a al-akhdh bil asbab dogaro da Allah tare da kama sababi kun ga da kana bukatar ruwa ba zanna tai ba kana ta Allah ka yi ruwa Allah ka yi ci da tashi ta yi ta kama sababi tana nema ina zan samu ruwa ina zan samu ruwa can sai Allah ya kawo maka kenan komai ana so ka kama sababi sai ka dogara da Allah madaukakin sarki wannan shi ne kenan shi yasa wani mutum ya zo da raƙumarsa a cikin ya ce ya manzo Allah ina zuwa da taguwa ta a cikin daji in dame ta in yi tawakkali ko kuma a'a in sake ta in yi tawakkali ya ce a'a dame ta dai sannan ka yi tawakkali kenan dame ta da za ka yi al'akhdhu bil asbab ne an gane da kyau ko domin ko ka dame ta wani yana iya mai ya banye ta ya kai da ita kenan sai kasance manzo Allah yana koya mana al'akhdhu bil asbab ne ko da sababi kenan uwa masu girma lokacin da ka zo a dutsen Safa da Marwa idan ka hau ƙololuwar dutsen Safa addu'ar da aka karantar da mu shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ita ce addu'ar da ake yi kana iya karawa sadaqa wa'ada sadaqa wa'ada an jaza wa'ada me ke da suna an jaza wa'ada wa sadaqa wa'ada wa hazama al-ahzab wahda wannan shine kina abin da zaka karawa Allah ya cika alƙawarin da yayi nasara abda wa anjaza wa'da wa nasara al-ahzab wahda wannan sura ayoyi guda uku Allah ya taimaki bawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake sa akan makiya wanda da ba su da ikon su zo su yi wannan kai kawon tsakanin Safa da Marwa sannan kuma ya tarwa tsarin dunoni da suka zo ka masa farmaki akan su murƙushe sa da shi da mutanansa a Madina sannan kuma Allah madaukakin sarki ya cika alƙawarin da yayi na ba mu'minai nasara kina wannan ita ce addu'ar da ake yi idan ku ga wannan addu'ar ita kanta ta kumshi tauhidi wanda za mu ganta a can gaba sai mu fassara ta a cikin a bangare na gaba wannan kina shine Safa da Marwa rukuni na uku daga cikin rukunin aikin haji sai rukuni na hudu shine al-wuquf bi arafa tsayuwa a arafa wannan shi ma a cikin sa akwai gwalagwari na tauhidi tsayuwa a arafa arafa tana kasancewa ne a rana ta tara ta watan zulhijja tana iya faduwa a kowace rana tana iya faduwa a asabar tana iya faduwa juma'a wanda idan ta fadu juma'a shine lokacin da yahi daraja sosai domin manya-manyan ibadu guda biyu sun hadu ga arafa kin ga kuma me ga kuma juma'a wanda arafa ma ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-hajju arafa hajji shine arafa ma'ana al-wuquf bi arafa min akadi arkanil hajj tsayuwa a arafa shine mafi girman rukuni daga cikin rukunin aikin haji shi tsayuwa a arafa idan ka rasa sa to duk abun da ka samu a wajen aikin haji ba zai amfane ka ba sai ka samu tsayuwa a arafa kenan sauran ayyukan da aikin haji ana iya ratrafen su idan suka kubuce maka kana iya yin su amma shi tsayuwa a arafa in ya kubuce shi kenan kun ba ka babu shi kuma koda minti biyar ka samu a tsayuwa a arafa dalilin uzuri ya wadatar maka wanda yake nuna ne daraja ta arafa wanda ita ma arafa darasi ce mai zaman kanta wadda kuma tana da tarihi mai girma wadda na yi muku reserven ta in Allah ya so gobe akwai muhabara da za mu yi a mai yake da suna markaza soni muhabara bayan sallar magriba insha Allah a ciki za mu kawo bayani mai fadi akan arafa me yasa ake ce mata arafa fadalarta da kuma ayyukan da ake yi a cikin wannan rana to a takaicen ruwa masu girma daga cikin tauhidin da ke da kwai a cikin arafa kasancewar arafa ita ce ranar da Allah madaukakin sarki ya doki alƙawari da ɗan Adam na cewa babu wanda za su bauta ma in ba shi ba wa in akhadha rabbuka min bani
adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidina an taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka abauna min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun
jazakumullahu khairan ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya tattaro ɗan Adam a gaba ɗayan su a cikin tsafan annabi Adam alaihi salatu wassalam kamar yanda kaga ɗan kwaya ko kuma kamar yanda kaga girman microbe ɗan ƙanana-ƙanana duk mutanen da za a halitta a duniya Allah ya tattaro su a cikin tsafan annabi Adam alaihi salatu wassalam sai Allah ya musu magana yace alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba ni ne abun bautanku ba gaba ɗayan mutanen kuma ni na ce kai ka ce shi ya ce ita ta ce wancan ya ce wa'incan sun ce kowa ma ya ce bala shahidina eh Allah mun tabbata kai ne ubangijinmu an gaya da kyau ko kinan kowannan mukamin ya zo duniya yayi ma Allah ne yayi ma Allah alƙawari in ya zo duniya babu wanda zai bauta ma in ba shi ba kowa yayi wannan alƙawari shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra duk dan da za a aihuwa ana aihuwarsa ne akan musulunci ana aihuwarsa ne akan bautar Allah sai dai in ya zo duniya ne fa abawahu yuhawwilanihi aw yunassirani iyayen sa ne imma sai zaman to ba yahudi ko sai zaman to ba nasari aw yumajjisani ko sai zaman to ba majasi ba majusi kinan dai a takaice ranar arafa ce Allah ya alƙawari ga gaba ɗaya ɗan adam akan cewa in sun zo duniya ba wanda za su bauta ma in ba wa ba in ba shi ba shi yasa ittifaqan babu ranar da ta kai daraja kamar ranar arafa ranar arafa babu ranar da ta kai ta daraja da dalilai na nassi na alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kinan ranar arafa alama ce ta tauhidi alama ce ta bautar Allah madaukakin sarki to wannan tsayuwar da za a yi a arafa lokacin da ka tsaya bayan ta tuna maka da cewa a irin wannan ranar ce wai ba ma sai wanda suke a wajen aiki haji ba hatta kai da kake a gida a daidai wannan ranar ka tuna fa a irin wannan ranar ce kai ma Allah alƙawarin cewa in ka zo duniya ba wanda zaka bauta ma sai shi shi yasa ma Allah sai ce an taqulu yawmal qiyama aha ala maqida aya
an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha
Allah bayan ya faɗi wannan sai ce nayi muku wannan ne an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin dan kada a zo a ranar kiyama ku zo ku ce ai mun manta ko kuma mun gafala mu ba mu san da an yi alƙawari da mu ba da cewa in mun zo a duniya Allah za mu bauta ma kinan kuwa masu girma ita bautar Allah fitratun fatara Allahu nasa alaiha ɗabi'a ce wanda Allah ya ɗabi'anta ɗan Adam a kanta shi yasa mutum ba zai taɓa rayuwa babu Allah don haka babu wasu da ake ce ma atin wai wanda su yake da suna su ba su yi imani da komai ba wannan ƙin imanin nasu shi kan shi ibada ce suke shi kan shi bauta ce suke shi kan shi wani addini ne kinan ɗan Adam a halittar da Allah ya masa baya zama dole sai yana da wani ubangida sai yana da wani ubangiji sai yana da wata alquwar khassa allati tuhaiminu alaihi wa tusaituru alaihi wannan shi ne kenan kinan kuma masu girma lokacin da aka zo a arafa kuke a arafa ko kuna ga tele kuna kallon masu tsayi a arafa a lokacin rana domin da rana ake tsayin har zuwa marece sai ku tuna ga ranar da za a yi tsayuwa ta gaba ɗai tsayuwar da ba za a zamna ba in yi ita tsayuwar Arafa in kanta shi kana iya zamnawa to ita tsayuwa ta wannan ranar babu tsayuwa babu zamnawa a ciki wace rana ce
yawma yaqumun nasu
aha babu tayi mai kun nasu ina aina lawan fas aha jazakumullahu khairan to al aham ranar da mutane za su yi tsayuwa an gane da kyau ko ranar da za su tsayuwa gaban ubangijin su ranar da za su tsayuwa ka warme kamar yadda ka ga gwara ɗan ƙanana ƙanana da suka zo suna kwanci an tada su buwa guda haka to ka tuna da wannan rana wace rana ce ita ce rana ta gobe ba gobe ba alhamis gadan tuwaffan nufusu ma kasabat wa yahsudu zari'una ma zara'u in ahsanu li anfusihim wa in asa'u fa bi'sa ma sanaa gobe wanda za a saka ma kowa da abin da ya aikata in ya aikata kyaukyawa zai ga kyaukyawa in ya aikata mummuna zai aikata mummuna kinan lokacin da ake wannan tsayuwar sai ta tuna maka da tsayuwa ta ranar gobe kiyama tsayuwar Arafa a ranar Arafa akwai addu'o'i da ake yi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda yazo a hadisi sahihi yace khairu du'a'i du'a'u yawm arafa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar ranar arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min ba'di mafi alkhairin abun da nace ni da annabawa kamila min qabli annabawa kamila la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan kalimar tana da tsada sosai wanda ita kadai da muna iya mu doka mu yi muhabara akan ta wanda insha Allah wa ta'ala sai mu yi muhabara akan wannan la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kalima ce wanda ta kumshi tsantsanta bauta ga Allah madaukakin sarki la ilaha ba abun bauta da gaskiya illa Allah sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika la baya da abokin tarayya lahul mulku shike da mulki wa lahul hamdu kuma shike da yabo da godiya wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi akan komai mai iko ne dan uwa masu girma wannan ita ce addu'ar da aka yi so a yawaita a wannan ranar ta Arafa don saboda gwalagwalin tauhidi ne ta kusa sai mu zo ga abu na gaba yanzu mun kare arka wanda za su biyo bayan duka cikin wajibat ne daga cikin wajibat akwai amake da suna al-mabitu bi Muzdalifa wannan kuma shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa fa idha aqadtum min arafatin
fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram
na'am
wa dhkuru kama hadakum wa in kuntum min qabli la min ad-dallin
na'am
thumma afidhu min haythu afada an-nas wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim
na'am wasi wa minan nasi
man yujadilu
kai haka ga wannan nasu da ku rabbana atina fid dunya hasanatan kai haka
ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سريع الحساب
جزاكم الله خيرا لوكتين دا aka kare hawan arafa bayan sallar isha'i za a zo a wuri da ake cewa musdalifa ko bayan sallar magriba wanda Muzdalifa nan ne ake kwana a wajen kwanan nan na Muzdalifa shi ma ya kamata ya tuna maka da wani abu kwanan Muzdalifa da kwanan Mina inda kuke gani ana nuno mutane kwakwance ko a cikin kayan horari kuma a cikin tantuna shi ma akwai darasi a ciki daga cikin darasin da ke da kai a ciki komi kudinka a wannan ranar cikin tantin nan zaka kwana komi kayanka a wannan ranar a cikin wannan kayan horaran zaka mi zaka kwanta wannan sai ya tuna maka da me likafanin da zaka sa sai ya tuna maka da me likafanin da zaka sa likafanin da za a sanya maka a sanya ka a cikin kabari wannan shine darasin da wannan wani yake koya mana ashe sai ya nuna mana al-imanu bil qabri imani da kabari kuma al-imanu bi azabil qabri wa bi na'imihi imani da azaba ta kabari da kuma ni'imar da take a cikin ta take a cikin sa a lokacin da kake kwance a wannan wuri sai kai tuna wai lokacin da za a sani a irin wannan yanayi da me zan shiga da wani irin aiki zan shiga wane ne zai tanyo na zama a cikin wannan wuri mutum mai kyawo da manzon Allah ya ba mu labarin cewa aikin kwanakin mutum ne za a juye ko a mutsar mai mai kyau ya maka hira ko kuma a'a wannan macijin da aka ce za a juye na ayyukanka ya taimaka azaba yana maka hira shi ne za a yi maka ko kuma wancan za a yi maka kabarinka zai kasance raudatun min raudatil janna ko kuma hufarun min hufarin niran kabarinka zai kasance wata dausayi wata gona wata jardin daga cikin jardinkin aljanna ko kuma zai kasance wani rami da kororo da sulluru daga cikin sulluru da kororo na wata jahannama shi sa wani mai hikima yake cewa waladatka ummuka yabna adama bakiya wan nasu hawlaka yadhakuna surura fa'mal li nafsika an takuna idha bakaw fi yawmi mawtika dhahikan masrura yace ma'aiyarka ta aihe ka lokacin da ka zo a duniya kana kuka dan ka shigo gidan bala'i ma'ana duniya wanda suke kewaye da kai danginka suna murna na ka zo yace kai aikin alkhairin da zai sa ranar da ka mutu za a sa ka kabari ka bar su suna kuka kai kuma ka koma kana dariya yaushe ne za ka koma zuwa kabari kana dariya idan ka yi ne idan kai aikin kwana kinan ya kasance zakuwarka duniya da komawarka ka ta zama dai ka zo duniya kana kuka kuma ka koma kana kuka in kai haka ka taɓe alama ta asara kenan a'a ka zo duniya kana kuka mutane suna dariya kai kuma ka koma kana dariya mutane suna me mutane suna kuka to lokacin da kaga mutane kwakwance a cikin tele a wannan lokacin ko kuma in kai ne ke a wajen aikin hajji sai ka tuna da ba a wannan ranar yana daga cikin addu'o'in da ake yi kamar yadda al'adar mai karanta muna wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar to kai ka kasance daga cikin wannan Allah ya ce a ranar Arafa mutane sun ga suka so biyu akwai masu roƙon duniya kawai domin ranar Arafa tana daga cikin ranakun da suke da addu'a mai yankan wuka idan akai Allah yana karɓawa to Allah ya ce akwai wanda su a ranar duniya kawai suke roƙo rabbana atina fid dunya kamar yadda muke gani a wajen aikin hajji ko Allah kuɗi Allah kuɗi Allah kuɗi Allahumma kuɗi lana kama kuɗi ta sahiba kuɗi wa kuɗin kabiran ya Allah shi dai kuɗi kawai kuma a bashi kuɗin ya zo kuma kuɗin su yi dalilin mutuwar shi ko ɗan kidnapping su kidnape shi kuɗin kuma a kai su a wajen ɗan kidnapping an yi biba ba ya roƙi aljanna ba ya roƙi kuɗin kuma kuɗin sun tafi yansu to sai Allah ya ce kai ka kasance man yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar addu'ar da ake so a yau ta kenan domin wannan addu'ar ta kunshi gaba ɗayan alkhairi ya Allah ka ba mu kyaukyawa a duniya sannan kuma ka ba mu lahira ma kyaukyawa akwai malamai guda biyu da suka fassara wannan addu'a na farko akwai al-imam al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala yace rabbana atina fid dunya hasana yana nuhin al-hasana tana nuhin al-ilm wal-ibada. Ya Allah ka ba mu a duniya ilimi da ibada. An gane da kyau, yace shine hasana a nan. Wa fil akhirati hasana, a lahira ka ba mu hasana, yace hasana kuma ita ce aljanna. Dama gaba ɗaya sun yi tufafi, al-hasana a lahira ita ce ni, ita ce aljanna. To ta duniya ce aka samu bambanci. Suka ce al-hasana a duniya shine ilimi da ibada. Kun yarda da wannan shi kaɗai ne? A ce ba abin da ke daɗi a duniya sai ilimi da ibada kawai. Kun yarda da wannan? Sai kun ji ana moni ko kuɗi ko? Sannan za ku yarda. To an samu kuma wani malami shi ma da ya fassara al-hasana shi ne al-imamu Sufyan al-Thawri, ya ce al-hasana yana nufin ar-risku wal-ilmu wal-ibada, shi sai ya haɗa gaba ɗaya. An gane da kyau ko? Wannan kuma ita ce fassarar da za mu ɗauka. Mai arziki shi ma ya kamata ya shiga a ciki. Kenan in ka ce Allah ka ba mu duniya kyaukyawa, kana nufin Allah ya baka duniya arziki mai kyau, ilimi mai amfani, sannan me? Sannan da ibada wadda take karɓaɓɓa. An gane da kyau ko? Wa fil akhirati hasana, Allah ka ba mu a lahira ma ka ba mu kyaukyawa. ‘Yan uwa masu girma, wannan shi ne kenan me? Shi ne abin da za mu karanta, darasin da za mu samu a cikin me? A cikin wannan kwanan da ake yi a Mina da kuma kwanan da ake yi a Muzdalifa. Na ya tuna maka lahira, ya tuna maka kwanciyar kabari da abin da ya taba da haka. Sai mu zo ga aiki wanda da shi za mu riƙewa, lokaci ya yi nisa. Shi ne daga cikin ayyukan da ake yi a wajen aikin hajji wanda suka ta'allaka kuma da tauhidi, wanda suke da alaka mai ƙarfi da tauhidi, shi ne akwai azzabul, shi ne yanka. Wanda suke a wajen aikin haji shi ake ce ma alhadi, shi ne hadaya. Mu kuma da muke nan ba mu wajen aikin haji sai mu ce meke da suna al-udhiya ko kuma dhabhul udhiya. Allahu subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari daga cikin hikimar da ta sa ya hukunta muna yin layya, sai yake cewa likulli ummatin ja'alna man sa'a,
likulli ummatin ja'alna man sakanu nasi
وَلِكُلِّ
أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا
فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ.
جزاكم الله خيرا. Kenan a wannan ayar Allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimati al'am. Kowace al'umma mun sanya mata abun yanka. Kowace al'umma Allah madaukakin sarki ya hukunta mata layya da za ta yi. Sai Allah ya ce, ya gaya mun dalilin da ya sa, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum, dan saboda su ambaci sunan Allah akan abun da ya azurta su. Li yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ashe ba komai ake yankawa ba, bahimatul an'am ake yankawa. Me ake cewa bahimatul an'am? Sune dabbobin ni'ima, sune jinsi na raƙumi, jinsi na saniya, da jinsi na rago, da jinsi na bunsuru. Wannan su ake cewa bahimatul an'am. Sai Allah ya nuna muna hikimar da ta sa ya hukunta muna wannan, dan mu tuna da Allah madaukakin sarki lokacin da muke yanka. Shi yasa lokacin da zaka yankawa, me zaka ce? Bismillah, da sunan Allah zaka yanka. Kaga ka yi tauhidi, ka tabbatar da tauhidi, ka tabbatar da Allah ne zaka yanka ba. Zaka yanka ne dan Allah. Haka kuma lokacin da ka kare Allahumma hadha minka wa laka, ya Allah wannan me yake da suna daga gare ka ne, ma'ana ta hanyar ka na samo shi, kuma gashi ya Allah na baka shi. Kin dukkanin wannan kana mai da komai naka gawa ga Allah madaukakin sarki ne a ciki. Shi yasa a can kasa karshe karshe sai Allah ya ce, lan yanalallahu luhumuha,
lan yanalallahu luhumuha wa la dima'uha wa la yanalu taqwa minkum kadhalika sakkaraha lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum wa bashiril muhsinin.
Jazakumullahu khairan. Allah subhanahu wa ta'ala yace, wai layya da aka ce ku yi ba naman ba Allah yake so, ba wai dan jinin bane Allah yake so, a walakin yanaluhu taqwa minkum, takawarkuci yake so ya gani ma'ana layya ba kowa yake ba sai wanda yake da tsoron Allah domin kudi kowa yana son kudi amma za ka yi danwa dan Allah yin nan da kai dan Allah kin sai Allah ya tabbatar da lalle kana tsoron sa lalle kana yi dan shi to shine dama abinda Allah madaukakin sarki yake so a cikin me a cikin wannan layya dan uwa masu girma nan ya kamata mu dakata game da bayani darussan da muke amfanuwa da su a cikin ayyukan aikin haji wanda mun faro tun daga ihrami har muka tuki zuwa ga me yake da suna layya da karshe dai ina ƙara faɗakar da mu akan cewa mu yi kokari mu gyara tauhidin mu mu yi kokari mu gyara alaƙar mu da Allah madaukakin sarki musamman a wannan kwanakin guda goma domin kwanaki ne masu albarka wanda Allah madaukakin sarki a al'adar sa lokaci zuwa lokaci yana hiddo mana wata gara basa wanda za mu yi amfani da ita don mu samu gafarar zunubanmu domin mu 'yan adam ne ajizai ne mukhti'un ne masu kuskure ne to shi yasa lokaci zuwa lokaci Allah yake hore mu na wasu ibadu yake hore mu na wasu lokuta na musamman don mu tuwa mu koma zuwa gare sa don mu samu gafarar sa kenan wannan kwanakin ya tabbata a tarihin magabata suna yawan ibadu a ciki akwai wanda kwanakin gabaɗayan su suna yin azumtar su ko da a ce baka yi azumin su gabaɗaya ba kada ka yi sake azumin ranar Arafa ya kubuce maka idan ka bari azumin ranar Arafa ya kubuce maka to alkhairi mai yawa ya kubuce maka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni ahtasibu ala Allah an yukaffira sanatayn azumin ranar Arafa ina tsammani a wajen Allah madaukakin sarki da dalilin sa akan kalima mutum zunubi na shekara guda biyu a wannan kwanakin ana son yawan kabbara ana son yawan zikiri kenan mu yi kokarin yin amfani da wannan dama kamin ta wuce muna domin ɗan kwanaki kaɗan ne idan suka wuce kuma ba za su komo ba hal abada muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu iko da juriya na yin ibadu a cikin wannan kwanakin masu albarka inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah